Baki mai yanka wuya. Wata takaddama ta kunno kai a yayin da ake zargin saka siyasa a nan shugabannin sabuwar kolejin ilimi ta tarayyar Najeriya a jihar Sokoto. A kasar Jamhuriyar Niger kuma sabuwar gwamnatin demokradiya ta kasar ta so mu ayyukan kafa majalisun kananan hukumomi a fadin kasar. Jama'a assalamu alaikum. Tun a farkon shekarar da ta gabata ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da sanarwar kirkiro manyan kwalejojin horar da malamai na tarayya guda 6 da aka ayyana yin su a jihohin Bauchi, Benue, Ebonyi, Osun, Edo da Sokoto, tare da makasudin inganta samar da kwararrun malamai musamman a jihohin da ake ganin an bar su baya ta haujin ilimi. To sai dai a jihar Sokoto murna ta koma ciki bayan da ma'aikatar ilimi ta tarayya ta bayyana sunayen shugabannin sabuwar kwalejin da aka kafa ta a garin gidan Madi shalkwatar karamar hukumar mulki ta Tangaza. Ƙungiyoyi a matakai daban-daban sun fito karara suka nuna rashin amincewa da nadin da aka yi, suna zargin cewa an sanya siyasa, domin kuwa a cikin sunayen manyan shugabannin zartarwa da ma na hukumar gudanarwa CAP ba dan jihar Sokoto ko daya. Asali ma an dauko dukkan shugabannin zartarwa na kwalejin ne daga yanki daya a jihar Kebbi. Kungiyar daliban Najeriya Reshen Shiyar Arewa maso yamma na daga cikin kungiyoyin da suka fito karara suka kalubalanci wannan al'amarin ta bakin mataimakin babban sakataren kungiyar Comrade Abubakar A Baba.
Idan ka duba shugabannin da aka dauko na wannan makarantar wanda ake cewa Frobos ya hito ne daga Gondo Emirate. Registrar wanda ake cewa magatakarda ya hito ne daga Gondo Emirate, wanda ya riga shekarun shi sun ya riga yayi retire da aiki, ya aje aiki, yanzu yana matsayin kontragi Federal University Gusau. Sannan kuma wanda at mai kula da sha'anin kuɗi na makarantar wanda ake cewa basa shi ma dan Gondo Emirate ne. To idan ka duba waɗannan mukaman gaba ɗaya guda uku suna a gaba ɗaya ginshi kai na makarantar, sannan dukkan su sun hito daga Gondo Emirate ne. Idan ka duba makarantar, ai ba ita dai aka yi ba a wannan kasar, an yi makamanciyarta a Osun State, wanda idan ka duba chairman governing council Frobos da basa daga wannan jiha suke ta Osun. Sannan kuma an yi irin ta a Edo State. Ita ma duk waɗannan manya-manyan makaman duk gaba ɗaya suna daga wannan jiha suka hito. An yi irin wannan kuma a Benue State, ita ma shugabanninta na wannan makarantar duk daga wannan jiha suke. Sannan akwai irinta a Jama'ar Bauchi State, wannan duk shugabannin na makarantar daga wannan jiha suke. Nan kawai ne Sokoto aka zo aka nuna bambanci, aka nuna ɓangaranci akan wannan sha'anin mulki na wannan makarantar. Kuma abinda zai ƙara sa gano cewa kawai an sa ra'ayi ne shine na a ɗauko ƴan jiha guda kuma ƴan masarauta ɗaya. Sannan wannan makarantar ba wai ta jiha guda ba ce.
Hakanan kuma wata haɗakar ƙungiyoyin masu kishin jihar Sokoto ta gudanar da taron manema labarai, inda ta yi Allah wadai da wannan naɗin na shugabannin kwalejin, tare kuma da nuna yatsa ga wasu ministoci da take zargin sun yi haka domin biyan wasu buƙatu na siyasa. A ta bakin mai magana da yawun haɗakar ƙungiyoyin Dr. Mansur Isa Buhari.
Wannan makaranta cikin jihar Sokoto take. An ɗauko shugabannin ta manya-manya guda uku waɗanda suke da ruwa da tsaki da gudanar da makarantar baki ɗaya daga yanki ɗaya, jiha ɗaya, sannan kuma guri ɗaya, su to su jagoranci makarantar nan. Kuma makarantar nan ta tarayya ce. In an ka sa abinda mutane, abinda hukuma da kanta ta kira federal character ciki, ba wanda zai yi magana. In ka lura ai yankin guda biyu ne. Akwai yankin hukumar gudanarwa wanda ake kira governing, hukumar manyan makarantar masu kula da ita wanda ake kira governing council. Ba mu korafi akai budu da babu dan Sokoto ciki, amma mun ga an dauko daga jiha hudu saboda mukaman guda hudu ne. Amma wannan mukamai guda hudu ne an dauko guda uku daga jiha daya. In ba wani abu ake nufi ba, ko kuma wasu ne ake so a dadada marai, ba za a yi haka ba. Mu korafin mu a kawo dan Sokoto wani kuma a sa shi ciki, saboda mu ma mu samu guraben karatu da alƙa ciki. Kai ka sani, ni na sani yadda ƙasar nan ake gudanar da ita. in ya kasance an kasance mutum uku wanda ke da wuka da nama ga gudanar da makaranta su uku suke yanke hukunci a ce daga jaha ɗaya sun ka fito zaka ga cewa wurin dokar dalibai da ma'aikata son rai za a sa sannan ma dai gaba ɗaya dai abin bai dace da tsarin doka ba shi yasa muke korafi ba mun ce dan jiha Kebbi baya da dama ya rika mukamin jiha Sokoto ba a mu ba ma shugabancin mun kace dole sai an ba dan Sokoto ba a abinda dai muka ce mukamin nan manya guda uku a raba su a sa dan Sokoto ciki babu laifi a sa Sokoto Kebbi Zamfara ai mamman ku jiwon uku ne sannan wayannan jihohi guda uku misali su suke da kusanci da makarantar nan kuma muna cikin jihohin da ake gani muna da matsala ta ilimi san haka makaranta ce wadda za ta horar da malamai kuma ashe idan muka samu gurabe ciki a matsayin mu na yan jiha na ayyuka da kuma na wakilci mai kyau to muna tsunanin za a yi mana adalci amma yanzu tunda tun wurin kawo wannan manyan jami'an ba a yi mana adalci ba to muna tunani gaba ɗaya wurin gudanar da makarantar ba za a yi mana adalci ba
to kamar wa kuke zargi kuma menene dalilin su na yin haka
muna zargin aikin ministan ilimi ne Adamu Adamu sannan kuma muna zargin hadda hadin kai na shi ministan shari'a malami daga wannan jiha yake shi dai ministan shari'a wasu na ganin kaman yana da wata bukata ne da mutanen Kebbi don haka yana so ya radada musu kuma duk inda ya ga wata dama zai yi haka shi kuma Adamu Adamu ana tunanin shi ana zargi kaman akwai dalili wanda ya shahi sha'ani na addini kamar yadda nace matsaloli ne wayansu su a tsarin doka ba za su zama hujjoji ba shi yasa muke kokari mu kauce musu mu tsaya ma abin da ya zama kawai bisa ga tsarin doka
to sai dai mun yi ta kokarin jin ta baki ministan shari'a Abubakar Malami da na ilimi Adamu Adamu har ma da jami'an hukumar kolejojin ilimi ta tarayya akan wannan batu to amma dai kawo yanzu haka ba ta cimma ruwa ba sai dai zamu ci gaba da bin bahasin lamarin a shirye-shiryen mu a kasar jamhuriyar Niger kuma yayin da sabuwar zababbiyar gwamnatin demokradiyya ta soma aiki gadan-gadan a yanzu ta mai da hankali wajen kafa majalisun kananan hukumomi a zaman gwamnati mafi kusa da jama'a bisa kundin tsarin mulkin kasar wakilan jama'a ne da aka riga aka zaba tun gabanin zaben shugaban kasa za su gudanar da zaben shugabannin majalisun kananan hukumomin lamarin da ya sa kungiyoyin rajin ci gaba a kasar suka dukufa wajen fadakar da gwamnati da jam'iyyun siyasa dangane da muhimmancin zaben na majalisun na kananan hukumomi wani mamba a gamayyar kungiyoyin farar hula da masana doka a kasar wato Rotab a takaice Ilyas Abubakar yayi wa wakilin sashen Hausa bayani dangane da muhimmancin majalisun kananan hukumomin
dokoki sun ce yanzu kananan hukumomi an ba su damar kula da harkar kiwo harkar noma harkar karantarwa harkar kiwon lahiya da kuma harkar mahalli kenan wannan ga yauni ne waɗanda aka ba su abin da ake ce ma transfer de competence kamar wani yauni ne da gwamnati ta a can koli ta sabki ta ce ta ba su kula da wannan fanni suna da yaunin kula da tsaro na jama'a na wannan yankukan da Allah ba su damar su zama su ne za su jagoranci wannan abu amma da hukuma kusan talaka shine ka harkar decentralization kenan talaka a yi da shi ko mi za a yi a yi shawara da shi a ɗoki shawarar da ya bada a yi aiki ya zama ana dama da shi talaka ya gani a ƙasa shi ne maharin wannan majalisosi na abin ga kansuloli da ake ɗora abin
daga cikin majalisun ƙananan hukumomi 266 da suka shuɗe wakilai ƙalilan ne suka kammala wa'adinsu ba tare da fuskantar matsala ba sakamakon rashin laƙantar aiki da rashin mutunta doka a wasu wuraren a yayin da a wasun kuma dalilan siyasa suka haddasa tarnaƙi dalili kenan dan majalisar wakilan birnin Yamai Adamu Manzo ke jan hankulan takwarorinsa na sauran jihohi
kasan can baya an samu kurakure sosai da yawa wasu jagororin kananan hukumomin ba su da masaniya akan aikin da ya kamata su yi wasu sun yi almundahana an yi ayyukan ashiya sosai kuma wasu merorin an ma cire su an tsige su wasu gaba daya konsai din karamar hukumar gaba daya ma aka rushe ta gaba daya kenan ka gani wannan duka rishin horo ne da su zababbun ba su da shi kenan ya kamata jam'iyyun siyasa da gwamnati su mai da hankali
za mu dasa aya. Sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Suleiman Muni Barma. Tuba Herodio Dodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.